الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana daren talata ce wacce ta daidai da daren 18 ga watan Rabiul Thani hijrar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na da shekara 1435 wacce ta daidai da 17 ga watan February shekara ta 2014 wannan shine kaset na 107 daga cikin jerin kasusuwan karatun tafsirin alqur'ani mai girma wanda babban malaminmu al-Sheikh Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam Albani yayi mishi take da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji idan ba mu manta ba jama'a makon da ya gabata mun kwana a ƙarƙashin tafsirin aya ta 211 a cikin suratul Baqara ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa hal yanzuruna إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور معنى با وانا أبني كافريسي كي جرابا سي ألا مدوكا جنسر كي يزوم سأرانر القيامة معنى سنة نن أكن ونن كافريسي ناس دوجي واد تورن كي دغا كمبين أبند أنبا واسك زودش suna kan wannan hali Allah madaukakin sarki har ya zo musu a ranar alqiyama a cikin inuwa ta jido a ranar alqiyama wal malaikatu tare da shi akwai malaiku wa qudiyal amru a wannan lokaci Allah madaukakin sarki zai hukunta duk abin da suka kasance suna aikatawa inna alkhairi su samu sakamako na alkhairi da aljanna idan na sharri su samu mugun sakamako da shiga wuta Allah madaukakin sarki ya kiyaye idan ba ku manta ba da muka zo fassara wannan aya mun ambaci wata ka'ida daga cikin ka'idodi na malaman farko game da fassara ayoyi na sifofin Allah madaukakin sarki da hadisai waɗanda suka zo da bayani game da sifofin Allah madaukakin sarki muka ce allazi alaihi salafu abinda malaman salaf suke akai game da ayatu sifati wa ahadithuha ithbatu sifati al-ityan lillahi azza wa jal tabbatar da sifar Allah ta al-ityan wal maji ma'ana Allah madaukakin sarki zai zo a ranar al-qiyama wannan ita ce aqidar salaf tabbatar da wannan aqida alama yaliqu bi jalalihi da gurgurdan abin da yake dacewa da girma da daukakar Allah madaukakin sarki min ghairi taqyifin ba tare da ana kwatanta Allah da yadda zai zo da wani cikin halittun shi ba au tahrifin ba tare da kuma an harrafa kalmar ba ko an kawar da ma'anar ayar ko kuma an yi ta'awilin ta daga ma'anar da take da ita ta asali wanda lafazin take dauka zuwa wata ma'ana ta daban wacce take ta nisa ci au tashbihin ko kuma kwatanta Allah da halittu au tamthilin ko kuma wato ainihin tamthili wannan ita ce aqidar salaf game da abin da ya shafi ayoyi da hadisai na sifofin Allah madaukakin sarki a wannan tebur din idan ba mu manta ba malam a cikin karatun shi na tafsirin da yake tafsirin hilali taqiyuddin mai suna sabilur rashad fi hadi khairul ibad ya kawo wani littafi wanda asali littafin na wani malami ne farfesan ilimi a jami'atul islamiyya mai suna malam migrawi wanda asali shi wannan littafi yana naqadin tafsirai ne ma'ana shin tafsiran da aka rubuta suna nan akan tafarkin malaman salaf magabata annabi da sahabbai da waɗanda suka bi bayan su da kyautatawa game da fassara ayoyi na aqida da ayoyi na sifat a karkashin wannan wato littafi da wannan malami ya rubuta Allah ya saka mishi da alkhairi yayi bayani game da littafan da suke zama madogara a babin aqida littafan tafsiri sannan yayi bayani game da waɗanda ba su zama madogara a karkashin wannan tafsiri jama'a al-jami'u li ahkamil qur'an na al-imam abu abdullah muhammad ibn ahmad ibn abi bakr al-qurtubi المتوفى سنة 71 بعد المئة السادسة هجرية ما لم يتشي ون تفسير با مدو غرابني أباب مبسر آيات الصفات إنا فاتا جماعة من فهمتا ما لم يتشي أمبتا من تفسيرا دواتن دسيك مدو غراني كمر تفسير طبري كمان تفسير جلال الدين القاسمي لتفسير الإمام محي السنة أبو مسعود الإمام واتو بغوي sannan ya bayyana mana tafsiran da suke madogara irin su wato littafin wato wannan littafi na Taqiyyuddin al-Hilali shi Sabilur Rashad din Allah madaukakin sarki ya taimake mu littafan da ya kamata ahlus sunna su dogara su musamman game da bayani da fahimtar ayoyi na sifofin Allah daga ciki akwai kitabu shari'a na al-Imam Abu Bakr al-Ajurri da kitabu tauhid na Ibn Khuzaimah da jami'ul bayani an ta'wili ayatul qur'ani na al-imam at-tabari da ma'alimut tanzil na al-imam al-baghawi da tafsiratul khalqi bi dhabiq al-usul allati man khalafaha kharaja an manhaj as-salafi wanda wani malami mai suna al-sheikh ahmad muhammad al-sadiq an-najjar ya rubuta da kuma wani shahararren littafi nashi wanda duk ahlus sunna bai kamata ya zama bai da wannan littafi ba cikakken sunan shi shine al-qawaid والضوابط السلفية في إثبات أسماء وصفات رب البرية معنى قائدو دي دوسو الضوابط ولن دسك قائدو دي أكن تفرك ما لمن سلف أك جناسو في إثبات أسماء وصفات رب البرية دوما دا تبتر دسونا دسيبو في نقبن ججن هلتو وانا لتافي شما دي الشيخ محمد صادق دي النجار يولفا wanda waɗannan littafai suna ɗaya daga cikin manya-manyan littafai waɗanda suke madogara ne a babin ma'rifatul asma'i was sifati abinda yasa muka tsaya muna waɗannan bayanan jama'a duk da tafsirin alqur'ani miki lallai suna da alaka da mu ne dan da'awar salafiyya abu na farko da take bada muhimmanci akai shine da'awa akan tauhidi da aqida ma'ana da'awa ce wacce aka gina ta akan tauhidi da aqida shi ake fara yi da farko kafin gina ahkam kafin gina wato shara'i da wasu abubuwa waɗanda suke makamantan waɗannan dama dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan Allah madaukakin sarki ya aiko shi ya zauna a manyan birane guda biyu waɗanda anan ne ya kare rayuwar shi birni na farko shine birnin Makka wanda anan ne ya kare kusan mafi yawancin rayuwar shi birni na biyu shine birnin Madina zaman da annabi a garin Makka kaf yayi da'awa ne akan tauhidi kusan shekara 13 da watanni ba ai kiran sallah a garin Makka ba ba ai zakka a garin Makka ba ba ai azumi a garin Makka ba dukkan waɗannan shari'a din a garin Madina ne alqur'ani ya asalin ya zo dan ya tabbatar da su menene manzon Allah ya yi a garin Makka tsawon waɗannan shekaru 13 annabi ya yi ta da'awa ne akan tauhidi ya maida hankali akan aqida dan haka duk wata da'awa allati la tahtammu bi amri al-aqida fahiya da'awatun fahiya ja'atun min ghairi fahim haka malamai suke cewa ma'ana da'awa ce ala ghairi min hajin nubuwa dan idan har ya zama da'awa ana yin ta a bisa tafarki na annabta to lallai ita ma ta fara da al'amarin da ya shafi tauhidi da aqida hadisin bukhari da muslim hadisin da aka samu daga sahabi abdullahi dan abbas yana ƙara tabbatar mana da wannan haƙiƙa a inda annabi ya kira sahabi hudzaifata dan wai dan yamani Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda annabi yake cewa da shi innaka sata'ati qauman ahla kitabin lalle zaka je ka hadu da wasu mutane waɗanda suke ba jahilai bane suna da littafi a hannunsu sun iya karatu sun iya rubutu suna da wayewar kai irin tasu da gurgurdan zamanin su da lokacin su annabi sai ya ce da shi fal yakun awwala ma tad'uhum ilai shahadatu alla ilaha illa allah lallai ya zama abu na farko da zaka fara kiran su zuwa gare shi shine shaidawa babu abin bautawa da gaskiya a bisa cancanta sai allah annabi ya ce fa inhum ata'u laka bidhalik fa a'limhum أن الله قد افترض عليهم الصلاة في كل يوم وليلة دغنن ان سن مك بييا سي كسند دسو للي الله يا فرلنتا مسو صلودي دا زاسو ركاي ا cikin dare da yini ma'ana wadannan salawatul khams din muhalli shahid jama'a me annabi ya fara umurtar huzaifa ta dan yamani da ya isar zuwa ga wadannan ahlul kitabi shine tauhidi ya kira su zuwa ga la ilaha illallah dan haka jama'a da'awa ta salafiyya lallai duk abinda take karantarwa idan ta ci karo da al'amarin da ya shafi tauhidi da aqida to tana tsayawa ne sai ta warware zare da abawa ta yi bayani ta alakanta wannan matsayi da ta samu kanta da aqidar ta da aqidin waɗanda suka saba mata dan kowa ya fahimci aqidar ta kowa ya fahimci tafarkin da da'awa salafiyya take gudanuwa akai Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan matashiya ce ta farko matashiya ta biyu wannan da'awa kamar yadda kuka ji tana kan wasu ka'idodi waɗanda suke waɗannan ka'idodi sanannu ne a gurin malamai malaman salaf kuma aqida dai guda ɗaya ce ita ce ta gaskiya duk inda aka kauce wa aqida ta gaskiya to babu wata tabiyunta da za a ce ita ma gaskiya ce dan haka duk aqidar da ya zama ba ta gaskiya bace to akasin ta gaskiya ce abinda yasa nake wannan matashiya jama'a lallai bazan wuce wannan matsayi game da wannan aya da take tabbatar da siffar Allah ba sai ne mana isharar wasu haqa'iq waɗanda suke mafi yawancin ɗaliban ilimi tayu sun hadu da su ko basu fahimce su ba ko kuma sun hadu da su sun fahimce su amma sai suka rudu da wasu abubuwa waɗanda zaka ce jawani ne da'awar salafiyya kamar yadda nake bayyanawa da'awa ce wacce take da'awa ce ta aqida da'awa ce ta tauhidi tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafirai sun so annabi ya sassauta fadin wasu kalmomi dan a samu su da shi su hadu a wata mahada kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana mana a Qur'ani Allah ya ce waddu law tudhinu fayudhinuna abinda kafirai suka so kadan sassauta ayoyin nan na aqida kadan daina fadin su kadan daina aibanta waɗannan alloli da gumaka ka taho mu tafi gaba daya ana bauta ma naka ubangijin mu ma ana bautan namu abinda kafirai suka so banzan Allah yayi kenan amma Allah madaukakin sarki sai ya ce wa annabi kada ya kuskure yayi musu da'a akan abinda suke kiran shi ma'ana da'awa ta hadin kai da'awa ta cewa wancan dan dariqa ya taho dan shi'a ya taho wanda yake ahlus sunna dan izala ya taho a hadu a wata mahada abinda zai zama sabani ne a tsakanin mu to kada a kawo shi abinda zai hada kan mu to sai mu hadu akan wannan abin wannan jama'a da'awa ce wacce take da'awa ce ta yan bid'a da'awa ce ta yan ikhwanul muslimuna waɗanda a yau manya-manyan malaman su a duniya su ne irin su Yusuf al-Qardawi waɗanda littafin shi ne nake so zan dan yi mana ishara game da shi a tunanin shi yadda yake gani akwai muwafaka akwai tawafuk akwai teburin da zai iya hada ahlus sunna salafiyuna da waɗanda ba ahlus sunna salafiyuna ba musamman a babin aqida ka wani littafi da ya rubuta fusulun fil aqidati baina salafi wal khalafi ma'ana wasu yan fusul ne ma'ana wasu fasulla ne wasu gabobi ne da suke bayani game da aqida tsakanin malaman salaf da malaman khalaf abinda Qardawi yake gani a cikin wannan littafi ai sabani dake tsakanin malaman salaf waɗanda suke ijra'u nususus sifati ala zawahiriha gudanar da nasoshi na sifofin Allah a bisa zahirin su da waɗanda suke ta'awili irin su ash'ariyya da kullabiyya da masu ta'dili da inkari gaba ɗaya na siffofin Allah kamar mu'tazila da makamantansu to ai za su iya haduwa da ahlus sunna kuma sabani da ke tsakanin su ai sabani ne na tanawwu ba sabani bane na tabad wannan ra'ayi ne na Qardawi kuma wannan ra'ayi ba daidai bane ga littafi da ya rubuta wanda a ƙarƙashin wannan ka'ida ne Qardawi ya asalin rubuta wannan littafi wanda a cikin littafin yace nahwa wahdati fikra lil muslimina ko kuma lil alamin lil wato lil alamin lil islam ma'ana nahwa wahdati fikriya lil alamin lil islam ma'ana tunani na hada kan musulmi da tunanin musulmi gaba daya duk aqidar da kake yi to ka zo a hada kai da kai ga littafin jama'a daliban ilimi za su iya neman shi za su iya karanta littafin zaka ji wasu kalmomi waɗanda suke wato Qardawi yayi su wanda shi a tunanin shi yana ganin akwai siffofin da za a iya tawili akwai waɗanda ba za a iya tawili ba dan a samu haduwa da waɗanda suke ba ahadus sunna ne salafiyuna ba dan haka wannan fadakarwa lalle tana da matukar muhimmanci lalle kuma mu fahimce ta kware da gaske tana da alaka da wannan karatu namu kamar yadda malam yake fadakar da mu cewa lalle suratul baqara sura ce madaniya ma'ana sura ce da ta sauka bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan ne ta sa Allah madaukakin sarki abubuwan da ya ta ambata a cikin surar sai ya zama suna da alaka da garin da surar Allah madaukakin sarki ya saukar da ita garin Madina gari ne wanda ya tattara mutane kowace iri kaga dai akwai Yahudawa da Kiristoci waɗanda asali abin da ya kawo su Madina neman cin banza ne dan sun karanta a cikin littafan su cewa Allah madaukakin sarki zai aika annabin ƙarshen zamani a wannan yanki kuma a wannan gari mai yawan dabinai sai suka yi gudun hijira daga garurukan su da ƙauyukan su da lungunan su sai suka dawo cikin Madina da nufin idan Allah ya tashi tayar da wannan annabi sai ya zama cikin ƴaƴan su ne da jikokin su kun ji asalin abin da ya kawo Yahudawa cikin garin Madina da Kiristoci kenan to sa'an nan kaga a garin Madina akwai manya-manyan kabilu na Aus da Khazraj waɗanda waɗannan kabilu asalin su maguzawa ne sannan kaga a garin Madina lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira ne daga Makka zuwa Madina a daidai lokacin da ake dabda za a nada wani dagaci ko kuma hakimi a matsayin shine sarki ko kuma mai sarauta ko mai sanda ta daya a garin Madina wannan da ake kokarin nadawa shine Abdullahi dan Ubayy dan Salul Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina ke da wuya sai aka watse wa wannan mutumi aka rabu da shi aka mance da shi sai aka dawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan yayi mishi matukar ciwo ya saka mishi bakin ciki da damuwa da shi da waɗanda suke na kusa da shi sai ya ga to ya ware ya yaki annabi da shi da mutanen shi da musulunci to lalle ba zai iya ba sai ya ga lalle ya taho da shi da waɗanda ke tare da shi su zo su bayyana karbar su ga musulunci a zahiri amma ta ƙarƙashin ƙasa makirci za su yi musulunci makirci za su yi musulmi sharri za su yi musulunci da musulmi ba za su bar musulmi su zauna lafiya ba to kaga kenan wannan shine wato gaba ta farko daga cikin gabobi na tarihin musulunci game da bayyanar munafukai a tarihi na musulunci dan haka sai suka shigo musulunci suka yi ta munafinci suka yi ta gulma suka yi ta fadin bakaken maganganu akan manzon Allah da shi da sahabban shi da matan shi da iyalan gidan shi dan haka ta sa wannan sura da ta sauka a garin Madina sai ya zama ta tattaro dukkan waɗannan bayanai waɗanda suke da alaka da irin mutanen da suke zaune a garin Madina wanda idan ka kwatanta garin Madina da kasar mu Najeriya a zamanin mu na yanzu to zaka ga tayi kama akwai wajhu shabahi tsakanin su wato asalin garin Madina da Najeriya kaga akwai munafukai a garin Madina Najeriya ma akwai ko babu jama'a akwai Yahudawa da Kiristoci a Najeriya akwai ko babu sannan akwai kafirai akwai Yahudawa ko kuma kace ƴaƴan su da ƴan tsakin su afrah din su yadda akwai a garin Madina a Najeriya ma akwai wannan ta sa mallan yace lallai a cikin waɗannan tafsirai da muke yi zamu rika alakanta waɗannan abubuwa da muke karantowa muna fassara su a bisa hasken fassara da fahimtar malaman salaf zamu rika alakanta su da hali da muke ciki a yau a Najeriya da kuma abubuwa da suke kai komo na addini da na siyasa da na tattali da makamantan waɗannan ina fata jama'a mun fahimta dan haka a yau zamu tashi aya ta 11 daidai a inda Allah madaukaki 211 ko a inda Allah madaukakin sarki yake cewa sal bani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyina na'am bismillah malam
a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaytaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi bismillahir rahmaanir rahiim
madaukakin sarki yace sal bani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyina wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa inna allaha shadidul iqab Allah madaukakin sarki sai ya fuskantar da magana game da banu isra'ila isra'ilu din laqabi ne na annabin Allah annabi yaquba alayhi salam ƴaƴan shi da zurriyar shi da salsalar shi su ake kira da banu isra'ila Allah madaukakin sarki yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sal bani isra'ila ka tambaye su ai salhum ya muhammad ka tambaye su kam atainahum min ayatin bayyina ayoyi nawa ne muka ba ku a cikin littafan da muka saukar wa annabawanku annabin Allah annabi Musa ayoyi nawa Allah madaukakin sarki ya bashi ya asalin danka a hannun shi don waɗannan mutane nashi idan suka ga waɗannan ayoyi sai su yi imani da shi a cikin suratul isra'i Allah ya ce wa laqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin haqiqa mun baiwa annabi Musa ayoyi 9 waɗannan ayoyi dukkan su bayyanannu ne waɗanda ɗaya daga cikin su idan ka gani za ta sa kai imani da annabi Musa da abin da yazo da shi daga cikin waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki ya ba annabi Musa sanda kamar yadda Allah ya ba da labari a cikin suratu Taha da Allah yake cewa wa ma tilka bi yaminika ya Musa mece ce wannan a hannun damarka ya kai Musa kala sai Musa yace hiya asaya ai sanda ta ce atawakka'u alaiha ina dogaro da ita in ina tafiya wa ahushu biha ala ghanami kuma ina tsunko wa dabbobi na abinci waliya fiha ma'arib ukhra kuma tana da amfani da yawa banda waɗannan da na ambata wanda ita wannan sanda take ne Allah sai ya ce alqiha ya Musa hurgar da wannan sanda ya kai Musa Allah sai ya ce fa alqaha sai annabi Musa ya hurgar da ita fa idha hiya hayyatun tas'a sai ga sanda ta rikida ta zama kumurci tana tafiya Allah sai ya ce fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa sai annabi Musa ya asalin tsorata a cikin ran shi tsoro ba na ibada ba tsoro na dabi'a Allah sai ya ce la takhaf ya kai Musa kada ka ji tsoro khudha wa la takhaf ka dauke ta kar ka ji tsoro wata aya Allah yace inni la yakhafu ladayyal mursalun annabawa a gabana ni Allah to ba sa tsorata kaga wannan yana daga cikin aya da Allah ya baiwa annabi Musa daga ciki Allah ya baiwa annabi Musa mu'jiza wacce idan ya saka hannun shi a habar shi ko kuma anan hammata shi tsakanin wato damtsan shi da jikin shi yana hiddo hannun to sai dai aga hannun yana fitar da haske haka Allah yace wabmum yadaka ila janahika takhruj baydaa min ghairi su'in ayatan ukhra wannan wata aya ce daban badda wacce muka baka a dazu Allah yace mun yi haka ne linuriyaka min ayatinal kubra dan mu nuna maka manya manya daga cikin ayoyin mu to wannan aya Allah yake cewa kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka tambayi waɗannan banu Isra'ila din ayoyi nawa ne muka baiwa annabawan su waɗannan ayoyi waɗanda suke bayyanannu ne amma sai suka yi taurin kai suka kiji suka kibi suka ki karba suka ki aiki da waɗannan ayoyi saboda dama Allah ya ba mu labari banu Isra'ila taurin kai ne da su taurin kai ne da su wannan ne ta sa har Allah madaukakin sarki ya tsine musu akan a harshen annabin farko annabi Dawuda da kuma harshen annabin ƙarshe daga cikin banu Isra'ila shine annabi Isa inda Allah yake fadi a suratul Maida Allah yace lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam Allah yace an tsine wa waɗanda suke kafirai suke kafirci daga cikin banu Isra'ila da yake Qur'ani yana da adalci Allah yana da adalci sai yace alladhina kafaru min bani Isra'ila waɗanda suka kafirta kenan waɗanda suke da imani tsinuwar bata haukan su ba kenan ba da su ake baban da su jama'a mun fahimci waɗannan bayanan kuwa Allah sai yace zalika bima asaw tsinuwar da ta haukan su abinda ya ja musu ita sun kasance suna saba wa Allah ga doka a littafin su sun karanta sun fahimce ta amma sai su yi aiki da akasinta wa kanu ya'taduna da kuma abinda suka kasance suke na ketare iyakoki da ka'idodi na Allah dan haka kunji annabin Allah annabi Musa yayi gwagwarmaya da su bani Isra'ila kenan ayoyi da Allah madaukakin sarki ya baiwa annabi Musa wanda su banu Isra'ila suka ki imani da waɗannan ayoyi ashe kenan ba abun mamaki bane idan Allah madaukakin sarki ya aiko annabi ba cikin su ba in sun yi inkarin annabtar shi da da'awar shi dama sun yi inkarin annabin su annabi Musa kenan in sun kibin da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai dama ba sabon abu suka zo da shi ba ina fata jama'a mun fahimta dan haka sai Allah madaukakin sarki yace wa man yubaddil ni'matallah lallai duk wanda ya sauya ni'imar Allah alqur'ani ni'imar Allah zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ni'matallahi ni'imar Allah alislam duk waɗannan fassarori idan kai musu ko kai wa wannan aya to lallai daidai ne ma'ana duk wanda ya sauya ni'imar Allah kaga ni'imar Allah musulunci ni'imar Allah alqur'ani ni'imar Allah annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wanda ya sauya wannan ni'ima da kafirci maimakon ya ci moriyarta sai ya kafirce wa Allah sai ya bijire wa Allah Allah sai ya ce min ba'di ma ja'atuhu ko bayan wannan ni'ima ta asalin kisa zuwa gare shi da'awar musulunci ta zo maka sai ka bijire kai kafirci ka kauda kai ka ji labarin musulunci ka ji labarin alqur'ani an karanta maka ayoyi an biya maka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗannan haske ne ni'ima ce sai ka kawar da kai bayan sun zo maka sai ka muqabalanci ni'ima da kafirci Allah ya ce fa inna Allah shadidul iqab lallai Allah mai tsananin ukuba ne hadisi ya tabbata a cikin sahihul imam muslimi daga sahabi abu huraira da sahabi abdullahi dan amru dan as suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la yasma'u bi min hadhihi al-ummati yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa harrama Allahu alaihi al-janna aw illa kana min ahli an-nar aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Annabi ya ce babu wani wanda da'awata addini na zai isa zuwa gare shi, ya ji labari na, ya ji labarin shiriya ta ta zo mishi, sannan ya mutu bai imani da abin da aka saukar mini ba, illa kana min ashabin na, face sai ya zama dan wuta. Dan haka wannan aya jama'a ko da yake tambaya ce kai tsaye da Allah ya wajjahantar da ita, ya umarci annabi ya fuskantar da ita zuwa ga banu Isra'ila, to amma dai aya ce da za ta iya dabbakuwa akan duk wanda ya kafirce wa ni'imar Allah madaukakin sarki. Ina fata jama'a mun fahimta, kamar yadda na faɗi a makon da ya gabata, ka'ida ce take cewa al-ibra bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Kaga dai wannan aya a cikin sura Madaniyya take, kuma kai tsaye lafazin ta yana bayuwa ne zuwa ga ahlul kitabaini, banu Isra'ila da Yahud wal Nasara, to amma kuma an samu wata aya makamanciyar ta a cikin suratu Ibrahim. Allah yake cewa alam tara ilal ladina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslunaha fabisal qarar. Allah ya ce kai bakai dubi baka kalli waɗanda suka sauya ni'imar Allah da kafirci ba, baddalu ni'matallahi kufran, suka muqabalanci ni'imar Allah da kafirci maimakon da godiya, wa ahallu qaumahum daral bawar, kuma suka saukar da mutanen su gida na kaskanci, yakin Badar da suka ɗebi mutanen su aka je aka kashe mutum 70, aka kama mutum 70, suka zama usara. Allah madaukakin sarki sai ya ce jahannama yaslaunaha, jahannama ita ce makomar su. Allah ka tsare mu, fa bi'sal qarar. Allah ya ce tir da matabbata gare su ta zama wutar jahannama. Wannan aya tana surati Ibrahim, surati Ibrahim sura ce makkiyya, kamar yadda ya tabbata kuma daliban ilimi suka sani. Ina fata jama'a mun fahimta, surati Ibrahim sura ce makkiyya, kaga wannan ita kuma sura ce madaniyya. الإمام أبو عبد الرحمن أبو حاتم الرازي يا أنبت أثري دق صحابي مجاهد كما دق تابعي مجاهد دق مال منش عبد الله بن عباس يتشي ونن آية تاسو كني قمدا ونن دا سك كافرين دا سك حلر تياك بدر كاغا سورة مكية amma tana dauke da ma'ana da bayani da fassarar wani abu da zai faru a garin Madina. Dama a cikin ulumul Qur'ani akwai wannan as-suwarul makkiyya al-ayatul makkiyya fi as-suwaril madaniyya, akwai al-ayatul madaniyya fi as-suwaril makkiyya. Dama wannan tabbataccen abu ne akwai shi. Jama'a kun fahimta da kyau kuwa? Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Dan haka lallai mu musulmi, Allah ya yi mana babbar ni'ima, ni'ima ta musulunci. Ya yi mana babbar ni'ima, ni'ima ta aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da littafin da yafi kowane littafi daraja daga cikin littafan Allah, da shiriyar da tafi kowace shiriya haske da daukaka, ita ce shiriya ta sunnar shi, sunnar shi mai haske manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A matsayinka na musulmi, kayi kokari ka ga wani rabo ka samu game da wannan ni'ima ta Allah da Allah ya aiko maka, ka tabbatar ka ci moriyar wannan ni'ima, ka tabbatar ka muqabalanci wannan ni'ima da godiya da cin moriyarta. Kada ka muqabalanci ni'ima ta musulunci da sunna da kafirce mata da bijire mata da kunnan uwar shegu gare ta. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. A aya ta 213 sai Allah madaukakin sarki ya bayyana mana halin kafirai a duniya da kuma irin yadda suka dauki mataki na yi wa mu'minai izgilanci da kuma matsayin da Allah madaukakin sarki ya bai wa mu'mine a ranar alqiyama da kuma arziki da Allah madaukakin sarki yake azurta wanda ya so ba tare da lissafi ba. Allah yace zuyyina lil ladina kafarul hayatud dunya. Na'am.
Zuyyina lil ladina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna min alladina amanu wal ladina taqaw fawqahum yawmal qiyama wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri
Allah madaukakin sarki yace zuyyina lil ladina kafarul hayatud dunya an kawata wa kafirai wannan rayuwa ta duniya kafirai mushrikai masu tawaye ga annabawa da sakon da Allah ya aiko su da shi to lalle Allah ya kawata musu rayuwar duniya sai ka gansu da mulki ka gansu da manya-manyan gidaje ka gansu da manya-manyan motoci da manya-manyan riguna suna da matsayi waɗanda suke duk wanda ya kalla a duniyan ce zai yi kwadayi zai yi sha'awar su wannan kawace da Allah madaukakin sarki ya kawatawa wato asalin kafirai a nan duniya Allah madaukakin sarki yace zuyyina lil ladina kafarul hayatud dunya an kawatawa kafirai wannan rayuwa ta duniya akwai wata riwaya wacce bata tabbata ba riwaya shazza daga cikin riwayoyin karatun alqur'ani maimakon zuyyina sai suka ce zayyana wannan riwaya bata tabbata ba yadda ake karanta kalmar shine zuyyina bil bina'i lil maf'ul ina fata mun fahimta Allah sai ya ce wayaskharuna na'am bil bina'i lil maf'ul malamai muhaqqiquna malaman lugha suka ce ba a cewa bil bina'i lil majhuli ka karanta Ufaymin a cikin littafin shi sharhin ajrumiya da yayi a muqaddima yake cewa ba a cewa bil bina'i lil majhuli yana daga cikin al akhta'ul lughawiyya wadanda suke da alaka da harshen larabci da nahwu wadanda malamai masana aqida suka fadakar bil bina'i lil maf'ul ko bil bina'i ala ma lam yusamma fa'iluhu haka al imam al hariri a cikin mulha yace wa qad qada'a la yusamma la yusila yurad qa'ilu bir raf'i fi ma lam yusamma fa'ilu kaga bai ce bil majhuli ba damajin da wannan yake da shi a aqida jama'a ku yi hakuri tambihi ne fadakarwa ce damajin da yake da shi a aqida in kace bil bina'il majhul ai mu alqur'ani da sunna muke fassarawa idan ka zo fassara ayar da ta zo a suratul nisa'i da Allah ya ce wa khuliqal insanu da'ifa an halicci mutun da rauni kaga an halicci mutun kaga khuliqa yanzu wane ne ya halicci mutun da rauni shine Allah madaukakin sarki to idan kace bil bina'il majhul wa kake nufi da majhuli tukuna kaga Allah ya zama majhuli kenan kaga didda yake kaida ce amma ta ci karo da aqidar mutasalaf dan haka hatta lugha kamar yadda malam yake magana sai an tace ta bil bina'il maf'ul ko ala ma lam yusamma fa'iluhu jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ya sa mu dace dan haka wannan riwaya bata tabbata ba cewa zayyana sai dai a ce zuyyina Allah ya ce wayaskharuna min alladina amanu wadannan kafiran isgilanci suke ga masu imani saboda me saboda jarabawa da Allah ya saka masu imani a ciki saboda su kafirai ga duniya ta zo ga dukiya ga manyan motoci ga mukamai ga kaza amma musulmi fa mu'minai fa masu imani fa zaka gansu waɗannan abubuwa Allah bai ba su ba mafi yawancin su kafirai sai su yi mugun kiyasi sai su ce da addinin da ku mu'minai kuke akai alkhairi ne da Allah bai bar ku cikin talauci ba da haka sai su rika musu isgilanci sai su rika musu ba'a sai su rika musu shagube to wannan Allah madaukakin sarki shine ya nakalto ya hikaito shi a cikin alqur'ani ya bamu labari Allah ya ce wayaskharuna min alladhina amanu kuma su ne wa masu imani izgilanci wannan haka yake ga annabawa da masu bin da'awar annabawa tun daga farkon zamani har zuwa ƙarshen zamani wannan sunna ce ta annabawa da mabiyansu ka karanta cikin suratu hudu kissar annabin Allah annabi Nuh bayan annabi Nuh Allah ya umurce shi yayi ma mutanen shi wa'azi Allah ya ba mu labari sai da shekara 250 yana wa'azi amma duk waɗannan shekaru da ya kare Allah sai ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ɗan kadan ne suka yi imani da shi shekara 250 amma ɗan kadan suka yi imani wannan yana ƙara bayyana mana yana ƙara tabbatar mana ashe kai mai da'awa idan ka karantar idan ka dora mutane akan gaskiya ka bayyana musu to kada ka yi ci da zuci kada ka ce sai shiriya ta bayyana a hannunka a zamaninka dan manzon Allah ya kwanta ya rasu sallallahu alaihi wasallam musulunci bai fita daga jaziratul arabi ba to su wane ne ya akai da'awar musulunci ta kai labari har zuwa kasashen mu mafi nisa na duniya bayan rasuwar manzon Allah wannan yana nuni akan ba lallai ne a zamaninka a lokacin rayuwarka ka ga nasara game da da'awarka ba wannan yana daga cikin manufa ta da'awar salafiyya da malam yake yawan nanatawa musamman fil lahzatil mutaakhira min hayatihi musamman dan yana cewa duk waɗannan ka'idodin raba mutane da shirka da bid'a da dawo da su zuwa ga alqur'ani da sunna a bisa fahimta da fassara da aiki na malaman farko yace duka muna yi ne kuma muna maida al'amuran mu zuwa ga Allah kuma ba ma yin ci da zuci cewa in muka yi wa'azi ba a ji ba mu dauki bindiga mu harba mutane yace ba da'awar mu bace ko mu je fa bomb yace ba da'awar mu bace ko a samu bulala aje ai wani operation to wannan ba da'awar mu bace ina fata jama'a mun fahimta annabin Allah annabi Nuhu yayi musu wa'azi ɗan kadan suka musulunta ɗan kadan suka yi imani da shi a aya da tazo a suratu Hud Allah madaukakin sarki yace wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhum wa hal shahid kinan wa yaskharuna min alladhina amanu waɗannan manya masu sarauta masu mulki masu kaza idan suka zo suka wuce annabi Nuhu yana sassaka wannan kwale-kwale wannan jirgin ruwa da Allah madaukakin sarki ya umurce shi da ya sassaka a cikin ayar da Allah ya ce wasna'il fulka bi ayunina yana kan wannan aiki waɗannan kafirai sai su zo sai a wuce in aka ganshi sai a ce malam Nuhu an daina wa'azi ne an dawo kuma kafinta sakhiru minhu sai suka koma suna mishi izgilanci me Allah madaukakin sarki ya umurci Nuhu ya ba su amsa Allah ya hikaito mana ya nakalto mana annabi Nuhu sai ya ce qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun in kuka yi mana izgilanci to mu ma za mu rama yadda kuka yi mu ma za mu muku fa sawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun za ku sani wane ne azaba za ta zo mishi wa yahillu alaihi azabun muqim kuma azaba dawwammiya ta lahira tana nan tana jirin shi kaga wannan yana nuni akan annabi Nuhu da shi da mabiyan shi haka aka yi musu izgilanci to haka ake ma mu'minai a kowane zamani kuma wallahi ba za su daina ba ba za a daina ba za a yi maka ta yadda baka tunani za a yi dan a fusata ka a lokacin da malam Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yana gina wannan gurin yana gina waɗannan makarantun wasu suna ganin aikin banza yake yi izgilanci suke yi bakaƙen maganganu suke yi babu abin da ba sa yi wannan da'awa ce ta annabawa in dai kana kanta abin da ya same su sai ya same ka wa'alam bi anna man iqtada bi muhammadin sayanaluhu kaydal ghuwatil husadi wa yadhuqu anwa'al adawati wal adha min jahilin wa mukabirin wa muqallidi kowa sai ya kulla gaba da kai da kiyayya sai amma sharri sai amma kazafi sai amma kage sai amma barazana za a yi amfani da duk abin da za a yi a ga an raba ka da wannan aqida taka Allah sai mana gamdakatar karama ta bayyana a ƙarƙashin da'awa ta salafiyya malam abin da yake akai akan shi ya mutu wannan yana nuni akan mu'jiza ce ta da'awa ta salafiyya kuma wannan yana ƙara mana yaqini akan wannan da'awar ita ce gaskiya ai wani daga cikin su yazo yayi magana anan yace Allah in yana son ka manzon Allah in yana son ka idan mu'mine suna son ka to shine Allah zai barka kai irin wannan mutuwar da Abu Abdurrahman yayi da haka jama'a wannan manqibatun minal manaqib daraja ce daga cikin darajoji waɗanda alhamdulillah muna godiya ga Allah Allah mun gode ka ƙara mana Allah madaukakin sarki sai yace wallazina taqaw lalle waɗanda suka tsoraci Allah suka kiyaye dokokin shi suka bi umarnin shi fawqahum yawmal qiyama suna saman waɗancan kafiran a ranar alqiyama Allah zai saka su a aljanna aljanna sama take su kuma kafiran Allah zai kai su wuta wuta ƙasa take kaga masu tsoron Allah fawqahum ay fawqal kuffari fawqal ladina kafaru yawmal qiyamati ad-damiru ya'udu ilayhim ina fata jama'a mun fahimta Allah sai yace wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab lalle Allah yana azurta wanda yaso ba tare da hisabi ba malamai sun yi fassarori game da wannan jumla ma'ana cewa Allah yana azurta wanda yaso cikin bayin shi ba tare da lissafi ba ma'anar lissafi Allah zai baka lada mai yawa ba tare da an lissafa ko an kirga ko an auna wannan ladan ba a ranar alkiyama هذا أصح ما قيل في تفسير هذه الآية نفتا جماعة من فهمتا تباين الله مدوكا تنسرك يا بينا ونن آية يا بينا حال دب كافري سكا سامكا سأتك دائرين إزجلنشي دسكي وماسو إيماني دوكما ساكمكو مي جرمان الجنة دسوة ننن ماسو إيماني دسوران الله غاسو سامو أرانر القيامة الله مدوكا تنسرك سيئة كان الناس أمتا واحدة نعم
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس
Allah madaukakin sarki yace kanan nasu ummatan wahidatan mutane sun kasance akan addini guda akan milla guda akan tauhidi da aqida tun bayan sako da annabi adamu nan cikin duniya kamar yadda zamu zo mu ji wasu riwayoyi waɗanda الإمام ابن جرير الطبري يفتر دسو أشكين تفسير شي هكا الإمام البخاري يفتر دسو دغ صحابي عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس يجي يا كسنتي سكانن النبي آدم دا النبي نوح عشرة قرون قرنوني ني غدا غوما دكان ودنن قرني قرني الأمر دكي cikin su suna kan shiriya suna kan tafarki suna kan asali da Allah madaukakin sarki ya halice su na fitra al-islam ina fata mun fahimta kamar yadda hadithin Abdullah ibn Abbas a cikin Bukhari yake cewa dukkan wanda ake haifa kullu mauludin yuladu ala al-fitra duk wani da ake haifa ana haihuwar shi ne akan fitra ta addinin musulunci wata riwaya ta bayyana ma'anar fitra cewa addinul hanif addini wanda yake tsayayye na Allah annabi yace fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani, sai dai iyayen shi ne daga baya su gurbata tarbiyar shi, su mai da shi ba yahude ko su mai da shi ba nasare krista ko su mai da shi ba maguje mai bautar wuta. Wannan yana nuni akan al'ummar musulunci, al'umma gaba daya tun bayar da Allah madaukakin sarki ya dawo da annabi Adamu nan cikin duniya, to sun kasance akan wannan al-fitra salima, lafiyayyen tunani da aqida da tauhidi na bautar Allah madaukakin sarki, to sun kasance a wannan hali har sai da lokaci ya sauya juyin juya hali, har aka samu shedan ya zo wa wasu daga cikin su ya nuna musu cewa ai waɗannan iyaye naku ai mutanen kirki ne, ai bayin Allah ne, ai suna da daraja a gurin Allah, suna da kusanci, me zai hana ku yi hoton su ku aje don ku rika tuna su a tarihance. Waɗannan mutane sai suka karbi shawarar da shedan ya ba su, sai aka zana hoton waɗannan mutane ba a bauta musu ba. Sahabi Abdullahi dan Abbas yace bayan lokaci ya tsawaita sai shedan ya dawo wa jikokin waɗancan yace ba ku ganin waɗannan mutane da iyayenku da kakanninku suka zana hotunan su suna da daraja ne a wurin Allah, me zai hana ku yi mutum mutumin su sai ku aje? Sai suka karbi shawara shedan, kaga haka shedan yake bi bitadarruj madakhilu shaytan, kun tuna da darasin mu na makon da ya gabata madakhilu shaytan, sai suka yi waɗannan mutum mutumi suka aje ba a bauta musu. Bayan zamani ya tsawaita shedan sai ya dawo wa jikokin waɗancan sai ce ba ku ganin waɗannan suna da daraja ne a gurin Allah da iyayenku suka tattalar muku su suka aje su, me zai hana idan za ku roki Allah ku zo inda suke ku roki Allah? Ai ba su za ku roka ba, Allah za ku roka. Kun fahimci yadda shedan yake bi bi tadarruj a hankali, shedan kwararre ne jama'a. Shikenan sai suka karbi wannan shawara wannan tu'bad ba a bauta musu ba. Bayan lokaci ya tsawaita sai shedan ya fara dawowa yace da su, to me zai hana ku roki waɗannan gumaka su su rika roka muku Allah bukatunku? Ai suna da daraja, ai ba su kuke bauta ma ba, kun kama kafa da su ne, mana abuduhum illa liyqarribuna ila Allah zulfa, ai ba bauta musu muke ba, mun kama kafa da su ne don su kusantar da mu zuwa ga Allah. Irin abinda muke ji ɗan bid'a suna faɗi malamai ɗan bid'a na wannan zamani, sai kaji suna ta kwatance, suna ta misali, sai a ce ai kaman gidan gwamnati ne, ai ba za ka iya shiga kai tsaye ba, sai wanda yake aiki a gidan gwamnati in ya rike hannunka ai kaga zai kai ka ciki, kai ba ka isa ka ga gwamna ba, ma'ana kai ba ka isa ka roki Allah kai tsaye addu'ar ka ta tafi direct connected ta tafi zuwa ga Allah ba, sai ta bi ta hannun wani. Bayan gashi a cikin wancan hadisi al-muttafaqu ala sihhatihi hadithun Abdullahi dan Abbas da ya aiki Mu'adhu yace wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu bainaha wa bainallahi hijab, da ya daga hannu yayin addu'a za ta tafi babu shamaki, ba sai an ce sai ta bi ta bakin wani ba, ko ta zawiya shehi wani, ko kuma sai an bi ta wali wani, Allah annabi bai faɗi wannan ba. Jama'a mun fahimta da kyau kuwa, to kun ji yadda shedan ya bi ya batar da waɗannan mutane suka koma bautar gumaka. To a daidai wannan lokaci kun ga yanzu mutane sun kauce wa fitra da Allah madaukakin sarki ya halice su a kai, ko Allah sai ya fara aiko annabawa suna wa'azi da littafai da bushara da kuma gargadi don su dawo da waɗannan mutane da suke bautar gumaka ila al-amri al-awwali, zuwa ga wannan al'amari na farko. Menene al'amarin farko? Shine tauhidi da tsantsar bauta da fitra salima da Allah ya halicci bayin shi akai. Jama'a mun fahimta da kyau kenan, da'awa ta annabawa sun zo ne don su dawo da al'umma zuwa ga asalin bautar Allah, don haka dukkan da al'umma suka gurbace suka lalace Allah sai ya tayar da wani annabi cikin su ya bashi littafi ko kuma ya umurce shi da ya dauki littafin wani annabi ya wa'azi da shi dan ya mayar da mutane zuwa ga al'amarin nan na farko shine al'amarin tauhidi da tsantsar bautar Allah madaukakin sarki ina fata jama'a mun fahimta to da yake da'awa ta musulunci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan shi babu wani annabi shine khatamun nabiyina shine cikamakin annabawa bayan alqur'ani babu wani littafi Allah yayi alƙawari har duniya ta tashi to alqur'ani shine dustur shine madogara shine marji addini dan haka da shi za a yi wa'azi kamar yadda sunnar manzon Allah shiriyar shi sallallahu alaihi wa sallama ita ce shiriyar da za a dauka a ci gaba da wa'azi da ita har zuwa tashin duniya to kun ga kenan babu annabi bayan manzon Allah to amma Allah sai ya tabbatar da sakon da ya aiko annabin karshe da shi sannan sai ya sanya malamai magada annabawa a cikin al'ummar shi dan haka duk sanda mutane suka lalace suka gurbace Allah sai ya tayar da wani cikin mabiya annabi cikin wannan al'umma sai ya dauki alqur'ani sai ya dauki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa'azi da ita dan ya raba mutane da shirka ya raba su da bid'a ya raba su da kafirci ya raba su da zalunci ya raba su daga abinda shedan ya jawo su ya saka su a ciki zuwa ga al'amarin nan na farko al'amur awwal wanda shine dama da'awa ta annabawa kun ga jama'a nan ne malamai suke cewa akwai wujuhu shabahi baina da'awati rusuli wa baina da'awati salafiyya akwai fuskoki waɗanda zaka iya kallo cewa akwai kamanceceniya tsakanin da'awa ta annabawa da kuma da'awa ta salafiyya wannan ita ce da'awar da malin ya rasu akanta ita ya kira zuwa gare ta ina fata jama'a mun fahimta dan haka malamai suke cewa kuma wannan hakika ce wacce mun santa kuma jama'a sai dai makiya Allah su yi taurin kai tun bayan wucewan dan fodiyo tun bayan wucewar dan fodiyo Allah ya gafarta mishi da shi da ƴan uwan shi da ƴaƴan shi Abdullahi Gwandu da dan shi Muhammadu Bello ba a samu wanda yayi da'awa da'awa ta salafiyya ya yayata ta karara a ko ina ba baya jin kunya la ya khafu fillahi lawmata la'im a ko ina zai ce mu salafiyya ne mu ƴan salafiyya ne da'awa salafiyya muke ba a taba samu ba irin Abu Abdurrahman Allah ya kai haske kabarin shi Allah ya gafarta mishi daukaki darajojin shi wannan hakika ce wacce wallahi ko mun kauce mata hakikar tana nan ba ta canzawa dan tarihi ne kuma sai ya dawwana ina fata jama'a mun fahimta dan haka abinda wannan ayar take cewa shine al'umma suna kan ciriya suna kan milla suna kan tafarkin da Allah ya bar su akai na su bauta mishi shedan sai ya gurbata su shine Allah ya ce a cikin ayar kanan nasu ummatan wahidatan mutane fa al'umma guda ce akan addini guda da aqida guda da tafarki guda da bin tsari da tunani iri guda sai suka yi sabani suka rabu da bautar Allah kamar yadda kuka ji shedan ya bullo musu bayyanar haka Allah sai ya ce fa ba'atha Allahu an-nabiyyin Allah sai ya turo annabawa mubashirina suna masu bushara da aljanna ga waɗanda suka bi Allah wa munzirina kuma suna masu gargadi da wuta ga waɗanda suka saba wa Allah wa anzala ma'ahumul kitaba kuma Allah ya saukar da littafai tare da waɗannan annabawa kaji ashe ba a wa'azi da ka littafi ake sawa ana karantarwa wannan shine aikin da malam yayi anan a wannan tebur din yake cewa PhD din mu yana kan wannan tebur din daga nan sai kabari wannan sheda ce malam ya faɗi wannan anan kamar yadda wani dan uwa cikin malamai yake cewa wallahi jama'a inda mu ɗan dariƙa ne wallahi jama'a da makarar da aka dauko Abu Abdurrahman da tana an yi aswaki da ita Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Allah ya kai haske kabarin shi ya daukaki darajojin shi Allah ya shigar da shi aljannatul firdausi ya tayar da shi tare da salihan bayi da annabawa da manzanni Allah madaukakin sarki yace wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi kuma Allah ya saukar da littafai ya saukar da su ne da gaskiya dan a tsaye da gaskiya tare da waɗannan annabawa liya hukuma bainan nasi dan su shi alqur'ani dan su littafan su yi hukunci tsakanin mutane a wata riwaya ta Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa yace li yuhkama bainan nasi shi ma dai bil bina'i lil maf'uli bil bina'i lima lam yusamma fa'iluhu ina fata jama'a mun fahimta li yuhkama bainan nasi dan ayi hukunci tsakanin mutane da alqur'ani li yahkuma bainan nasi dan shi alqur'anin yayi hukunci tsakanin mutane haka Allah madaukakin sarki yace idan kuka yi sabani wannan yace shine alhaqu ma'i wad dalalu ma'al akhar ni ne dake da shiriya ni ke kan daidai wancan batacce ne shi ma wancan ya fada kaga an yi sabani ko Allah sai yace to farudduhu ila Allah war rasul kuma yarda wannan sabani zuwa ga alqur'ani shine ila Allah din war rasul zuwa ga manzon Allah fi hayatihi aje gurin annabi ya hukunci idan ya rasu fa a mayar da hukunci ila sunnatihi wa hadihi zuwa ga sunnar shi da shiriyar shi jama'a mun fahimta kenan Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani ne liya hukuma bainan nasi dan yi hukunci tsakanin mutane mun yi sabani to dukkan mu mu yadda alqur'ani shine zai zama raba gardama ina fata mun fahimta al-imamu zanjani a cikin manzumatul ra'iya yake cewa wa hukima fi ma bainana qawlu malikin qadimin halimin alimil ghaibi muqtadir sami'in basirin wahidin mutakallimin muridin lima yajri ala al-khalqi min qadar wa qawlu rasulin qad tahaqqaqa sidquhu bima ja'ahu min mu'jizin qahirin zahar faqila lana ruddu ila Allahi amrakum idha ma tanaza'atum litanju min al-gharar aw ittabi'u ma sanna fihi muhammadun fata'atuhu turdhi alladhi anzala az-zubur فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرء قد خاب حقا وقد خسر yace idan kuka yi sabani to an sanya alqur'ani ya zama mai hukunci a tsakanin mu hukima fi ma bainana qawlu malikin ay hukima qawlu malikin fi ma bainana in muka yi sabani to mu yarda maganar Allah mai cikakken sarauta ya zama shine raba gardama tsakanin mu me yakece maganar Allah alqur'ani ko kuma littafi jinsin littafi da Allah ya saukar wa annabawa jama'a mun fahimta da kyau dan haka shine Allah ya ce li ya hukuma bainan nasi dan shi alqur'ani yayi hukunci tsakanin mutane fi makhtalafu fihi cikin abin da suka yi sabani a cikin shi jama'a muna fahimta da kyau Allah yace wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhum albayyinatu baghyan bainahum wa makhtalafa fihi sufa wadannan ahlul kitabi din ba su yi sabani a cikin littafi ba wa makhtalafa fihi ma'ana ba wani abu ne ya kai su suka yi sabani ba fihi malaman tafsiri suka yi sabani game da bamirin zuwa ga wa yake komawa shin yana koma zuwa ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ay wa makhtalafa fi nubuwati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ba su yi sabani game da annabcin manzon Allah ba illa mim illa alladhina utuhu sai bayan da aka ba su littafi min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bayan shiriya da ayoyi hujjoji bayyanannu sun zo musu sai suka saba suka kibin suka kiyadda da annabtan manzon Allah baghyan bainahum saboda hassada da suke yi da ita ga musulunci hassada da suke ga manzon Allah dan me bai bayyana cikin ƴaƴanmu da zuriyarmu ba dan haka wasu suka ce abinda ake nufi wa makhtalafa fi nubuwati Muhammadin, kuma wannan dama kam haka al'amarin yake. A cikin At-Taura Allah ya siffanta musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da da'awar shi, da inda zai bayyana, da irin siffar garin da zai bayyana. Wannan shine dalilin da yasa suka taso daga garurukan su suka dawo Madina, dan a cikin littafin su an ce annabin ƙarshe zai bayyana a wani gari mai yawan dabilai. Kaga sun san shi, sun karanta shi a cikin littafin su kenan. To amma da yazo fa sai suka yi sabani, kun fahimta da kyau kuwa. Hatta su waɗannan Yahudawa da waɗannan Kiristoci har fariya suke wa mushrikan Larabawa, Ausu da Khazraj, suna cewa da su ai annabin ƙarshe ya kusa bayyana, za mu hada kai da shi, za mu yaƙe ku kuma guzawa masu bautar gumaka. Ai haka suke faɗi. To amma da annabin ya bayyana fa ya zo fa, Allah ce falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi, asad da abinda suka sani suka karanta a littafin su yazo musu, kafaru bihi sai suka kafirce mishi. Allah sai ce fala'natullahi 'alal kafirina, ko Allah ce tsinuwar Allah ta tabbata akan kafirai. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Wasu malamai suka ce wa makunji fassaran farko da suka ce wa makhtalafa fihi, wasu suka ce wa makhtalafa fihi ai abinda suka yi sabani game da shi su banu Isra'ila shine game da ranar Juma'a. Ranar Juma'a a ita aka ce su yi bauta ya zama shine idin su, sai suka zabi Asabar. Kun fahimta? Kiristoci sai suka bijire suka zabi Lahadi, mu kuma Allah madaukakin sarki sai ya shiryar da mu da Juma'an nan da su suka yi sabani. Shine a ayar gaba ma har masu wannan tunani da wannan ra'ayi suka ce fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi min alhaqqi bi'iznihi, sai Allah ya shiryar da waɗanda suka yi imani da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin abinda waɗancan suka yi sabani na kin yin bauta a ranar Asabar, a ranar Juma'a. Allah mu sai ya shiryar da mu, ya datar da mu zuwa ga ranar Juma'a, muka koma muna yin bauta a wannan rana. Ina fata mun fahimta. Wasu kuma suka ce a wa makhtalafa fihi ay fi at-taurati, duk waɗannan fasarori jama'a an yi su. Sai dai malamai masana ilimi na ka'idodi na tafsiri suka ce wannan sabani ne na tanawwu, sabani ne ba na cin karo ba, sabani ne na wannan ya ambaci wani nau'i, wannan ya ambaci wani nau'i, wannan ma ya ambaci wani nau'i. Malamai muhaqqiquna suka ce abinda yafi dacewa ga fassara irin waɗannan ayoyi, waɗanda malaman salaf suka yi sabani game da fassara ma'anar su, sabani tanawwu, sabani al-lafzi, an fahimta, shine hamlul ayati ala kulliha, a fassara ayar a bisa dukkan waɗannan ka'idodin. Ka karanta Ibn Taymiyyah a cikin littafin shi Muqaddima fi Usulit Tafsir, ina fata mun fahimta. A babin da ya kulla yake bayani game da ahsanu turuqit tafsiri, hanyoyi mafi kyawo da yafi dacewa a fassara Al-Qur'ani a kansu. Jama'a mun fahimta da kyau. Allah madaukakin sarki yace wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, lallai Allah yana shiryar da wanda yaso zuwa ga tafarki madaidaici. Gashi a cikin wannan littafi na Umdatut Tafsir a shafi na 237 daga ƙarshen wannan aya, bayan malam ya ce wa qawluhu bi idnihi ay bi ilmihi bima hadahum lahu wallahu yahdi man yasha'u ay man min khalqihi ila siratin mustaqim ay wa lahu al-hukm wal hujjatu al-baligha. Malam sai ya ce wa fi sahih al-bukhari wa muslim an aisha ta anna rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kana idha qama min al-layli yusalli yaqulu اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الإمام البخاري المسلم سروي حديثي دقى صحابية الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها تتي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من الليل النبي أكسن شيء إذن يميك تكين دري يصلي ينصلى يقول النبي أنا يوانا الدعاء جماعة قوة يصور رأي جوانا الدعاء إذن الأمر يريك تشيبك ka kasa gane daidai ka kasa gano kan al'amari a cikin kasuwanci ne ko a neman aure ne dan siyasa ne kai ko ko malami ne kai gama garin musulmi ne kai ko ko wane ne kai duk al'amarin da rike rikice maka to lalle ka miƙe ka tashi kai wannan addu'a ina fata an gane Aisha tace annabi in ya miƙe yana sallar dare ya kulu yana cewa Allahumma rabb jibrila ya Allah ubangijin Jibril wa Mika'il ubangijin malaika Mika'il wa Israfil ubangijin malaika Israfil fatir as-samawati wal ard Allah kai ne wanda yake rikiri sammai da kasa alimul ghaibi wash shahada Allah kai ne masanin abin da yake a fake da abin da yake a sarari anta tahkumu bayna ibadik kai ke hukunci tsakanin bayinka فيما كانوا فيه يختلفون cikin abin da suka kasance suna sabani a cikin shi ihdini limakhtulifa fihi min alhaq biiznik ya allah ka shiryar dani cikin abin da akai sabani a cikin ka shiryar dani zuwa ga abin da yake gaskiya da izininka kaga wannan tawassuli kake ka kamba ma allah ka yabi allah ka asalin girmama sarautar allah da take kewaye da dukkan mala'iku da dukkan halittu da sammai da kassai ka yabi Allah cewa shi kadai ne masanin gaibi da abin da yake a sarari ka tabbatar da hukunci da Allah ke tsakanin bayin shi cikin abin da suke sabani to daga nan kuma sai ka nemi Allah ya shiryar da kai kaga kai tawassuli sannan sai ka gabatar da bukatunka ina fata mun fahimta اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك الله كشريت دني cikin abin da akai sabani kiryar dani zuwa ga abin da yake gaskiya innaka tahdi man tasha Allah lalle kai ke shiryar da wanda kaso ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya wannan hadisi alaƙar shi da babin kaga yahudu sun samu sabani a cikin addinan su kristoci sun samu sabani a cikin addinan su haka a cikin wannan addini na musulunci a cikin wannan al'umma ta musulunci al'ummatul ijaba annabi ya bada labari a cikin sahihin hadisi da al-imam ibn majah ya ruwaito annabi yake cewa lallai wannan al'umma za ta rarraba kashi 73 a cikin su annabi yace duka suna wuta kullu hafin nari illa wahida duka suna wuta kwaya daya ce za ta tsira ita kadai ce za ta kubuta ita ce al-firqatun najiya ita ce at-ta'ifatul mansura sune ahlul hadisi wal athar sune ahlul ittiba'i aka tambayi annabi sahabbai suka ce man hiya ya rasulullah wacce ce kadai za ta tsira annabi yace man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi sune waɗanda suke kan irin abin da ni da sahabbai na muke akai a waɗanda suke kan wannan tafarkin a wata riwaya a wani lafazi annabi ya ce hiyal jama'a sune al jama'a ina fata jama'a mun fahimta to kaga wannan sabani wannan yace shi kaza ne wannan yace shi kaza ne wannan yace shi dan kaza ne kowa yana danganta kanshi zuwa ga abin da yaso kullu hizbin bima ladaihim farihuna a cikin ra'iya zanjani yace wato kullun muhdifun za'igun za'ir kowanne dan bid'a ne kowa kirkiro bid'a yake a addinin shi jama'a mun fahimta da kyau dan haka ka rabu da kowa ka kama tafarkin da yake kan alqur'ani da sunna fahimtar su da aiki da su a bisa fahimta da aiki na malaman salaf annabi da sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya sa mu dace anan ne ya kamata mu kwana jama'a in Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi daidai gabar da Allah yake cewa am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallah qarib. Zamu karanta wannan aya da ikon Allah in Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa. Da haka jama'a ina fuskantar da nasiha ta musamman zuwa ga daliban ilimi. Daliban ilimi kuna da muhimmanci ga al'umma, musamman ma matasa ƴan uwa. Saboda matasa abinda suke akai a yau shike bayyana irin mustaqbal na al'ummar da wato asalin waɗannan matasa suke a cikin ta. Abinda yafi damun matasa a yau yana da alaka da abinda yadda al'umma za su samu kansu a nan gaba. Ma'ana menene future, menene mustaqbal din al'umma? To yana da alaka da abinda ya dami matasa a yau. Yazo a cikin asari da aka samo daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa idza aradta an ta'rifa mustaqbal ummatin fanzur madha yaf'alu shababuha. In kana so ka gane mustaqbal din al'umma, future na al'umma, al'umma nan gaba ya za su zama, to Ibn Mas'ud yace ka kallin matasa me suke aikatawa, me yafi damun su, kwalla ce tafi damun matasa, to nan gaba za a samu manyan ƴan kwalla kwararru. Kaza ne yafi damun matasa, kaza ne yafi damun matasa. Dan haka wallahi jama'a, musamman matasa, wallahi ku daure da neman ilimi. Kada ka bari wani abu ya shagaltar da kai na duniya gaba da neman ilimi, musamman ilimin addini da rayuwa. Wallahi malam ya kwanta ya rasu da tunaninku ku matasa ɗaliban ilimi. A wannan tebur din a karatun sharhu sunna malam yayi magana game da wata daura da yake so za a samar wa matasa ɗaliban ilimi. Wallahi kuna da muhimmanci, kuna da rawa da za ku taka game da wannan da'awa ta musulunci. Kada ku bari neman duniya da gayu da wani shirme mara amfani na duniya ya ɗebe ka, ya sa ka ƙi zama kai ma addinin ka hidima. Wallahi kada ka bari. Duk abinda za ka tafi ka je kai za ka iya dana sani a kan shi, amma banda wannan addinin wallahi za ka iya dana sani. Neman kuɗi ne za ka iya dana sani, kuma ba ka da tabbas in ka tafi za ka samu kuɗi ko kuwa jama'a. Yanzu mafi yawancinmu iyayenmu tun kan a haife mu suke neman kuɗi, amma ban yi tsammani cikinmu waɗanda iyayensu ke raye za a samu mutum biyar waɗanda iyayensu ke da miliyan 500 ba a yanzu. Oke, an cika da yawa. Tama jama'a tun kan a haife mu suke neman kuɗi fa, tama yanzu ba su yi kuɗin ba. Amma wallahi ka kama hanyar neman ilimi ka gani kwana biyar sai tunaninka ya canza, ɗabi'arka da mu'amalarka sai ta canza, komai naka sai ya canza. Ilimi kenan shi hidima yake maka, kai kuma kuɗi kai kake musu hidima. Duk abin da ka samu idan ba ilimi ba ne za ka iya dana sani shi. In ma ka nemi kuɗin ka samu, ba ka da tabbacin za ka mutu da kuɗin, za ka yi maintaining quality na kuɗin, za ka mutu da su, ba za ka talauce ba har ka mutu. Baka da yakini. Masu kuɗi nawa suka yi kuɗi suka talauce kuɗin suka gudu suka bar su suna nan a raye suna yawo cikinmu, suna nan baina abuhurina ya takaffafunan nasa, suna da yawa. To kuma in ka samu kuɗin idan ka tafi lahira, idan ma na halal ne, to hisabi ne yake a kanka. Wallahi jama'a matasa, mu daure mu dage da wannan ilimi na addini. Kada mu bari wani abu ya zo ya shagaltar da mu game da al'amuran duniya. Idan muna karanta tarihin malaman salaf, muna karanta tarihin sahabbai, hadisi ne al-imamu al-bukhari da muslim suka ruwaito, sahabi abu huraira yake cewa na kan fadi tsakanin gidan annabi zuwa mimbarin shi a masallaci, na kan fadi na suma saboda tsananin yunwa da take karkarata. yace zan tare ciki na na dora na tare shi na dora na miko kunne na sai an biya mun karatun manzon Allah ma'ana yunwa ma ƙarya take ba ma talauci ake magana ba yunwa dan haka jama'a wallahi matasa mu dawo taitaye mu yanzu ka kalla da kyau abin takeici me ke damun matasan mu canza handset yi ma mata ƙarya yin kaza yin kaza wallahi jama'a waɗannan abubuwan ƙarya ne dan ba za a yi shekara 50 ana yin su ba wallahi ƙarya ne in Allah ya bar ma rayuwa ba za ka yi shekara 50 kana yi ba akwai wanda na sani jama'a ba da juma wannan ba fa dan duniya ne gangariyar dan duniya bai wuce shekara 15 17 zuwa 20 ba wallahi jama'a rannan na taho kawai sai naga yana da kwajiri haka yana dogarawa ya zama mai kafa uku da kyar yake tafiya da kyar yake takawa nace to kaga gaskiya kenan amma duk waccan shirman da hayaniyar ƙarya ce wallahi to kai matashi tun kafin wannan gaskiyar ta zo baka yanzu ka gane ta ka bita mana annan malam Musa ya khutuba akan mayar da hankali akan wato karatu musamman ga daliban ilimi bincike na ilimi bin malamai anan yazo yayin wannan khutuba wallahi jama'a mu je mu nemi wannan khutubar mu je mu ƙara jinta wallahi za ta amfane mu ka zauna kai ta danna handset kana Facebook kana chat kana kaza wallahi tallahi ba shine asali ba asali shine neman ilimin addini idan kai makanka ta'adi ka ki neman ilimin addini a yanzu da kake matashi wallahi ka ma kanka ta'adin da ba za ka taba gyara shi ba dan rayuwarka tafiya take ba ta dawowa idan minti ɗaya ya tafi baka ci moriyar shi ba kai asara dan haka wallahi jama'a daliban ilimi mu dawo cikin taitaye mu mu yi kokari mu ci moriyar waɗannan malaman namu da suka zo suna karantar da mu malam da yake Allah madaukakin sarki ya bayyana mana shi ya bayyana mana shi waɗanda suka ci moriyar shi sun ci moriyar shi to wallahi jama'a wallahi musamman daliban ilimi ina ƙara jan hankalin mu ina ƙara tunasar da mu malam ya rasu da ku a cikin zukatan shi a cikin zuciyar shi kuma kuna da gudunmawa da za ku baiwa musulunci dan haka kada kare na kanka ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ya taimaka zamu saurara anan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa nake cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk